demokradiya a yau. Cikin shirin ma'aikatan gwamnati suna iya siyasa a Amurka, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ana saura ƙasa da mako biyu kamin Amurka su zaɓi sabon shugaban ƙasa, ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na nuni da cewa Madam Hillary Clinton tana gaba da Donald Trump a ƙasa baki ɗaya, idan kuma aka auna a jiha-jiha a nan tazarar ta fi yawa. Duk da haka, ƴan takarar guda biyu ba sa ƙasa a guje wajen ci gaba da yaƙin neman zaɓe da kuma ci gaba da tsuma magoya bayansu cewa kada su ƙasa a guje domin tabbatar da cewa sun fita sun yi zaɓe. Tuni a wasu jihohi an fara zaɓen, amma na wani ɗan gajeren lokaci ne kawai saboda dalilai da wataƙila ba za su samu damar zuwa su jefa ƙuri'a ranar zaɓe ba. Kamar yadda muka ambata tun farko, shin ma'aikatan gwamnati a nan Amurka suna shiga harkokin siyasa? Tambayar da muka yi wa Shehu Yusuf Kura, tsohon ma'aikacin gwamnatin Amurka a matsayinsa na wakili a wannan tasha.
To, wato gaskiyar magana shi ne, a nan ƙasar kowa yana da ƴancin ya shiga siyasa. Aiki kake yi, kasuwanci kake yi, domin hakkinka ne da tsarin mulki ya baka. To, amma akwai takunkumi, akwai dabaibayi, akwai rariya da aka sa domin kada a yi abin saki ba kai ji.
To, kamar yaya?
Yawwa, ita majalisa ko kuma su ƴan siyasa ko kuma ita gwamnati, ita take tunanin idan aka yi abin saki ba kai ji, to me yiwa ne wasu ma'aikatan gwamnati za su iya shige maka ɗi da rawa. Don haka ne a cikin shekarar 1939 a lokacin mulkin FDR, wato Franklin Delano Roosevelt, aka kafa wata doka da ake kiranta Hatch Act.
To,
wato wannan doka ce wadda majalisa ta zartas, wanda wani dan majalisar dattijai daga jihar New Mexico da ake kira Carl Hatch ya gabatar da ita.
To,
dokar babban abin da ta yi shi ne haramtawa ma'aikata, amma fa na ɓangaren zartaswa, to shine aka takaita yadda za su iya siyasa, aka tsara yadda za su iya shiga harkar siyasa da tara kuɗin zaɓe da ina za su yi da yaya za su yi. Saboda abin da ya sa a lokacin nan ana ganin ƴan siyasa ko kuma ma'aikatan gwamnati suna takurawa mutanen da suke siyasa. Akwai wata hukuma da ake kira, wato wata hukuma ce da ake kira WPA, wato hukumar ayyukan jama'a. A lokacin nan an zo ana da matsalar tattalin arziki, shugaba Roosevelt ya kafa wannan hukuma domin ta sama da mutane ayyukan yi wajen gina hanyoyi, gina madatsun ruwa, gina makarantu da sauransu. To, sai zamanto ma'aikata da ke wannan hukuma babbar hukuma ce a lokacin nan, kamar a Najeriya ka ce NNPC.
Ina wannan hukuma da PTF ta shugaba Buhari a lokacin?
Yawwa, ko a ce PTF din nan. To, sai a ce to sai shugabannin wannan hukuma suka ringa karɓar kuɗaɗe daga hannun ma'aikatan wannan hukuma da niyyar tallafawa jam'iyyar shugaban ƙasa, ko kuma su ringa yin amfani da matsayinsu domin wato shigar da waɗansu ma'aikatan cikin jam'iyyar shugaban ƙasa. To, shi ne sai aka kafa wannan doka ta Hatch Act, wacce ta fito fili ta yi bayani ɓalo-ɓalo. To, tun daga lokacin nan sahabu, kowane shugaban ƙasa in ya zo yana kyautata wannan doka, yana gyara ta, domin zan iya tunawa da shugaba Obama ɗin nan da yake da barin mulki, shi ma ya yi mata kwaskwarima, ya gyara ta, ya daɗa inganta ta.
Me dokar ta hana ko me ta baiwa ma'aikaci izinin ya yi?
Yawwa, to, abinda dokar ta hana matsalakan ƙarara ka fito ka yi shi ne, ta hana duk wani jami'in gwamnati, ta hana shi ya amfani da ikonsa ko mulkinsa ko tasirinsa wajen tsoma baki da katsalandan a harkar zaɓe.
To, in ka ce ma'aikatan gwamnati, kana nufi hada ministocin Obama su ma ba su da hurumin su haka?
Su ma ba su da hurumin su haka.
Saɓanin abin da ministocin Najeriya suke yi?
Saɓanin abin da minista, yanzu ministan Najeriya zai iya shiga, yanzu ba gashi nan ba ana yin zaɓe, yanzu ba zaɓe aka yi kwanan nan ba a jihar Edo. ake ta korafa kansa, amma dai a nan kasar minista ko wani permanent secretary ko wani director ko shugaban Voice of America ko kai sahabu da kake Voice of America baka isa ka zo gidana ko ranar zabe na kace ga wannan zan zaba, lalle shehu ga wannan zaka zaba ko ga wannan zaka ki zaba, ba baka da wannan ikon. Mataki na biyu kuma an hana su gudanar da duk wata harkar siyasa a ciki da kuma duk wani harkokin siyasa a cikin ma'aikatar su. Yanzu a nan VOA ba za ka iya ɗauka alamar jam'iyyar Republican ka kai ofis ɗinka ka ce dan ne dan jam'iyyar Republican ne, ga tutar jam'iyya, ga alamar giwa ta jam'iyya na kawo ta ofis ɗina ba.
To
za ka an hana ka ka kawo wata alama ko ka yi wani harkar jam'iyya a cikin ofis ɗinka.
To
sannan kuma an hana ka neman taimako, domin a nan ƙasar mutane ne suke haɗa kuɗi su ba 'yan takara su ba 'yan siyasa. To idan kai ma'aikacin gwamnati ne ba a yadda ba a duk lokacin da kake aiki ka yi amfani da wannan wurin aiki naka ka tara kuɗin yakin neman zaɓe ko kuɗin taimakon jam'iyya.
To
haka kuma an hana kowane ba za ka kuma tsaya zaɓe ba, dokar ta hana ka, indai kana aikin gwamnati to ba za ka tsaya zaɓe ba, sai in kana so ka tsaya zaɓe sai ka ajiye aikin gwamnati sannan ka zo ka shiga zaɓe. Sannan kuma an hana ka a lokacin da kake kan aikin ka ka shiga harkar siyasa. Misali yanzu dan sanda, dan sanda ya gama aikin dan sandansa da safe sai ya tashi da yamma ya tuba kayan uniform dinsa, sai jam'iyyarsa tana wani taro, sai jam'iyyar ta ce da Allah kai dan sanda ne, zo ka dan tsare mana bakin kofa dan kada mutane su yi mana tunziri. To idan har aka bakin aikin sa ne ba zai yi wannan ba, amma in ya aje aikin sa yana hutu ko Asabar ko Lahadi ko kuma ya cire kayan kakin sa yana iya shiga siyasar sa, wannan ba za a hana shi ba. An hana ka ka gwada ka yi amfani da mota gwamnati kai siyasa.
To
yanzu shugaba Obama ko gwamnan jihar Maryland bai sai shiga mota gwamnati ya tafi gurin siyasa ba. To na san wani zai tambaya ya ce to ai shugaba Obama ina fita yakin neman zabe, shin jirgin da yake zuwa jirgin a'a jirgin gwamnati zai shiga da jami'an tsaron sa da komai, amma sai aka yi wata kinaya aka ce idan har dole ne ba za ka iya tafiya ba sai da motar gwamnati ko jirgin gwamnati ko jakin gwamnati ko keken gwamnati. To idan ka je ka yi harkar siyasar ka a duk inda ka je, to in ka zo sai ka biya gwamnati kuɗin wannan tafiya da kai, saboda haka duk inda Obama ije da jami'an tsaronsa da motarsa da isha mai da komai da komai, in an zo gwamnati za ta ba jam'iyyar Democrat ta ce jiya shugaban ƙasa ya je jihar California ya yi yakin neman zaɓe ya yi siyasa, ga bill ɗin da gwamnati ta kashe akan tafiyarsa da tsaron lafiyarsa da abincinsa da komai, tunda a nan ba kowane irin abinci shugaba zai ci ba, to sai jam'iyyar Democrat ta karɓi wannan bill sai ta biya gwamnati, ka ji inna ake.
To akwai kuma misali, ni a ma'aikacin gwamnati ina iya amfani da kayan aiki, misali kamar computer in tura sakonni na gayyata ga mutane mu haɗu a gidana za a yi harkar siyasa ko wani abu?
Ina a wannan ma ba za ka yi ba. Kwanan nan ma akwai wata tsohuwar sakatariyar lafiya da kuma wani sakatare ne ma yanzu shi na raya birane da gidaje, shi ma an same shi da dan laifi ya karya dokar sai da aka yi dan masa hukunci. Babu yadda za ka yi amfani da kwamfutar gwamnati ko wayar gwamnati ko wani fax na gwamnati ka ce bari in kirawo abokan siyasa ta san ba su sanarwa cewa mu haɗu a guri kaza, saboda haka a aikin gwamnati baka isa kai komai da aikin gwamnati akan harkar siyasa ba.
To amma ina mukamin gwamnati ina iya tsayawa takarar mukami wanda ba na siyasa ba?
Idan kai ma'aikacin gwamnati ne za ka iya tsayawa zaben da ba na siyasa ba ne.
Kamar me ke?
Yawwa, misali yanzu akwai school board da ake zaba.
Wato kamar kungiyar ko kuma misali kungiyar iyaye da malamai da ake faɗa alal misali?
Yawwa, akwai school board, akwai parents association, akwai kuma a unguwarku za a iya zaɓar ka a vigilante shugaban kungiyar masu sa idanu na unguwarku, duk za ka iya yin wannan. Inda wannan is non-partisan. Ba jam'iyya ka taka doranta ka hau ka ci wannan zaɓe ba, mutane ne suka ga ka dace a unguwarku a zaɓe ka shugaban kungiyar iyaye da malaman makaranta sai a zaɓe ka. A unguwarku kana da wata kima ana so a kafa wata kungiya ta tsaron unguwa sai a zaɓe ka, kana iya wannan in dai babu siyasa a ciki.
To alal misali ina iya ba da gudunmawa ga jam'iyyar siyasa?
Kana iya ba da gudunmawa a jam'iyyar siyasa, amma ba za ka iya ba da gudunmawa a jam'iyyar siyasa kana cikin ofishin gwamnati ba.
Masu haro da wannan fashin bakin, Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiya a yau na makon nan, sai kuma na gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamana madadin Shehu Yusuf Kura da Cibahiro Dodone wanda ya rera sautin shirin. Anan ni sahabu Imam Ali Zandakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.